وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Dukan godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala, ma'abucin baiwa mai tarin yawa wanda Imam Falala, yalwatacciyar Falala, muna gode masa akan ni'imomi da ya ni'imta mu da su. Allah shi ya cancanci a yabe shi kuma a gode masa. Ina neman shiriyar Allah, ina neman gafara Allah, ina neman taimakon Allah akan kubutar da mu daga dukkan wata jarrabawa da bala'i da ke fuskantar mu a rayuwarmu da kuma rayuwar matasanmu. Ina shaidawa babu abubuwa da dacewa da cancanta sai Allah shi, shi kadai shi ne mai baiwa mai yawa. Ya shar'anta mana addini, tsayayyen addini, ya shiryar da mu zuwa ga hanya mai gaskiya ta daidai. Kuma na shaida annabi Muhammadu bawan Allah ne, ko manzon Allah ne, annabin rahama mai gargadi, annabin jin kai, annabin tausayi, wanda ya kubutar da wannan al'ummar daga bata, manyansu da yaransu, matasansu da dattawansu. Ina da miki Allah su kara tabbata a gare shi da shi da sahabbansa da iyalan gidansa da wanda suka bi shi da kyautatawa har zuwa ranar tashin alƙiyama. Bayan haka ya koyan uwana musulmi, ina muku wasiya da kaina da tsoron Allah, haƙiƙanin jin tsoronsa. Tsoron Allah shi ne wato mafi ni'imtuwar abinda ya kamata mai buri mu samu. Kaucewa tsoron Allah kuma shi ne mafi munin aiki. Allah ce, ya kwanda ka imani ku ji tsoron Allah, haƙiƙanin jin tsoronsa, kada ku mutu face kuna musulmi. ‘Yan uwana musulmi, wannan hudumar tamu tana magana ne akan matasa, samari matasa. Lokaci na samartaka, ko kuma samarinmu matasanmu su ne arzikinmu, su ne jarinmu, su ne cigabanmu ko karyewanmu. Samarinmu matasanmu su ne tanadinmu mai tsada. Samarinmu matasanmu su ne abin burinmu, su ne abin fatanmu na alheri. Lokaci na samartaka lokaci ne mai tsada, wanda ya hankali ya amfana da shi sai ya amfana ya amfana. A lokacin samartaka ne mutum yake iya karban gaskiya ko ya kore ta, ya riko da ƙarya ko ya faɗa da ita. Lokacin samartaka lokaci ne na dashe, dasa alheri ko kuma dasa sharri. Abinda nake nufi, masu son alheri suna ribatar rayuwar matasansu su dora su akan alheri, haka masu nufin sharri ma suna ribatar jan samari matasa akan wato sharrin da suke kiran su zuwa gare shi. Ma'ana dai saurayi ganima ne a ko'ina, duk inda matashi yake ganima ne, ko dai ya zama ganima ga mutanen kirki ko kuma ganima ga mutanen banza. Yaro tun yana ƙarami ake juya shi a ɗora shi akan tarbiyyar da ake so ya tashi a kanta. Shi yasa annabin Allah yake faɗa, duk wani abin haifa ana haifarsa ne akan musulunci, kowaye ka sani akan Islam ake haifansa. Amma iyayensa da yake rayuwa da su, su ne za su mai da shi ba Yahude ko ba Nasare ko ba Majusi. In ka ɗauki ɗan musulmi sama da ƙasa, in ka je ka ajiye shi a cikin kafirai, a gidan kafirai, to da kafirci zai tashi saboda tasirin mujtama al'ummar da yake rayuwa da ita da kuma iyayen da suke rike da shi kaga ashe akwai bukatar iyaye su kokarin tarbiyantar da ƴaƴansu tarbiya islamiyya rashida ku sani ya ku ƴan uwana hankali na matasa shine abun farautar abokanan gabanmu hankalin matasanmu yaƙar hankalinsu al-ghazwul fikri yaƙar tunaninsu a ɗora su a kan wani tunani na daban wanda ya ci karo da karantarwarmu da tarbiyyarmu da ɗabi'armu shine burin abokanan gabanmu shi ya sa suka samu hanyoyi daban 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 yanda za su ribace samarin su kasance suna tare da su sun fi son su sun fi kusanci da su sama da iyayensu sama da malamansu suke faɗakar da su ku yi alheri kuma sharri burinsu shi ne su jefa su cikin fitina su sa wa matasa shubha wani lokacin shi kansa addinin naka a sa masa shakka a sa maka shakka a cikin ingancinsa su sa musu sha'awa wani lokacin kwata-kwata sai a ɗauke ka daga rayuwa ta ƙuri a ɗora ka akan rayuwa ta sha'awa in kai kaza za ka samu kaza in kai kaza za ka mallaki kaza a ta nuna ma abubuwa na jin daɗi a nuna maka roman duniya da jin daɗinta amma a ƙarƙashin batane da halaka burinsu su jefa matasanmu su rinka aikata abubuwa na faɗa da Allah na faɗa da addini in ba a yi sa'a ba sai mu wayi gari mu yanmu da kanmu da kanmu ha mu za mu zo muna yaƙar kanmu da kanmu muna faɗa da junanmu ba wani baƙo aka yi sojan hayarsa daga wata ƙasa ko daga wani gari ba ko ɗan wani addini ba mu yanmu za a iya shirya mana yadda za mu zo mu yi ta kashe junanmu mu yi ta ɗaukar rayukan junanmu mu ta kashe kanmu su yi ta kawo mana taimako gudun ƴan gudun hijira mu yi ta kashe kanmu su yi ta kawo mana magani sun san masu kisan sun san wanda ake kashewa su ta kawo taimako ba wajen su kawo taimako ko su kawo sojansu ko ɗan sandansu ya kama mai ɓarna a hana shi ɓarna ba a da zarar ana kashe ku shikenan su za su kawo muku taimako tunda kun yi gudun hijira a ci gaba da yaƙi su kuma za su kawo taimako a wannan taimakon da za su kawo kuma za su dasa su kuma manufarsu wannan zaman da za su yi da ku kun saba da su suna ba ku taimako kun ji kuna ƙaunar su kun fi son su ma sama da wata ƙila 'yan uwanku to lokacin kuma za su cusa abin da suke so su cusa kuma tasirin abin da zai bayyana ba wata ƙila sai bayan shekara 30 ko 50 duk wanda yake so ya yaƙe ka ya ci nasara a kanka cikin sauƙi sai sa ka faɗa da iyayenka ko da 'yan uwanka ko faɗa da gidanku saboda in kuna faɗan ne zai iya zuwa ya shigo wannan kukan kurciya ne mai fahimta sai ya gane marhala ta samari marhala ce da take buƙatar kulawa ƙwarai da gaske malamai kullum suna ba da shawara babban abin da za ku taimake matasanku ku ba su makami na ilimi kada ku bar matasanku ba sa karatu duka karatun nan guda biyu na zamani na addini na zamani kuma kada ku bar matasanku ba su da sana'a ina maimaita muku wannan duk al'ummar da suke so ta riƙe matasanta to ta ba wa matasan ilimi dukkan ilmomin nan da ake da bukata kuma ta koya musu sana'a ta koya musu dogaro da kai matuƙar aka rasa waɗannan abubuwan guda biyu to komai yana iya faruwa kuma ku je ku duba duk inda aka ci nasara aka kyakkyata ƙasa aka baza ta aka hana ta zaman lafiya to sai da aka cusa wannan bala'in abubuwan guda biyu aka jefa jahilci a cikin al'umma in karatun ne suka tsadantar da shi suka mai da karatun mai tsada kuna gane ne mai tsada ta yadda ɗan talaka ba lallai ya shiga jami'a ba dan talaka ba lalle yake zuwa makaranta ba. Da yawa yanzu a cikin ƴaƴanku suna nan suna zaune a gida saboda ba za ku iya biya musu kuɗin makaranta ba, kuɗin makaranta ya tsada. To kaga daga nan zuwa shekara aru-aru to za a samu tarin jahilai da yawa. Shi yasa suka yi statistic lissafi suka ce tsakanin arewa da kudu out of school a arewa sun fi yawa, out of school wai wanda ba sa zuwa makaranta a arewa wai sun fi yawa. Su tsadar da karatun hanyoyin sana'ar kuma su gurguta harkar kasuwancin ta yadda ka ta zuwa kasuwan kana nema baka cin riba ballanta ka jawo wani shi ma ya zo yi kasuwa. Duk abin da ka taɓa kana tsammanin ana samun alheri a kansa sai alherin sai ƙasa sai zama an ƙure masa riba, ribar babu ita. Hanyoyi 100,000 bila adadin da suke da shi na su ƙasƙantar da ku su mai da ku baya duk lokacin da kuka zama ba ku da ilimi. ‘Ya’yanku ba sa iya ilimi sannan ba ku da kasuwa, ba ku iya yin kasuwanci, ba ku iya juya kuɗi, ba hanyar yin kasuwa. To dole wannan ya yi muku illa a kan securitinku da zaman lafiyarku, wanda waɗannan abubuwan guda biyu su ne masu muhimmancin da duk wani mai mulki idan ya hau kan mulki ya kamata ya mai da hankali a kai, a kori jahilci ɗaka da waje. Yau saboda lalacewar ilimi a ƙasar nan yaro ɗan firamare wallahi tallahi firamare 4-5 hatta a private school da ake ganin sun fi kulawa wallahi za ka yi ba ka samu yaro ɗan firamare 4-5 wallahi zai iya rubuta maka sunan babansa da kakansa da sunansa ba, jumla ɗaya ta Hausa ba zai iya ba. To dama an daina ma Hausan, amma hana su yin Hausan haka suke, babu Hausan babu Turancin. Dama amma ba su ma suna yin Hausan sun koyi Hausan. Yanzu galiban makarantu ba a yin Hausa saboda yaren banza ne bai da amfani a wajensu. Ku kuma da kuka tashi da Hausan kuka ki ku taimaki yaranku. Ban ga dalilin da ɗan Najeriya zai bar Najeriya ya tafi China ya je ya koyi likitanci da yaren China kuma ya dawo zama likita yana sauraron mutane yana musu tiyata ba, amma da yaren Chinanci ya koya amma ba zai koya da Hausa ba. Idan ka je taki da yaren taki za ka yi karatu. Ban ga dalilin da mutum zai tashi daga nan ya tafi Sudan ko ya tafi Misira ya karanta medicine da Larabci ya dawo ya zama kuma likita consultant likita kuma yi wa kowa allura yi wa kowa tiyata ba, amma mu nan ba zai dawo sa ba. Wani ya faɗa wani profesa ke gaya wani ɗalibi a wata ƙasa can ya ce abin da ya sa muka hana ku kuma da hankali a kan yaranku so muke mu bautar da ku waye. Yanzu kimarka da darajarka shi ne Turanci, su fa yaransu ne shi sun riƙe da shi a can, mu kuma sun hana mu mai namu yaran. Haka ake ta tafiya, ake ta tafiya, ake ta tafiya. Duk wannan hanyoyi ne ina gaya muku da za su sarrafa mu yanda suka ga dama. Shi ma ilimin addinin sai a wofantar da shi, a ƙazantar da shi, sai a mai da shi bai da kima. Ba sai sun fita sun faɗa ba, kana ma ku yi zanga-zanga. Hanyoyi za a bi a kai ilimin addinin kisan mummuke bai da kima, bai da wani babban ofishi a gwamnati da ake samun salari da albashi mai yawa. Dan ka je ka karanta Qur'ani ko ka karanta hadisi ko ka karanta sira ko ka karanta wani ko ka karanta wani ne, wani ofishi kake da shi a Abuja ko a gari kaza inda za ka samu kuɗi suna ginda wani ofishi ne, babu da gangan suka yi haka saboda wannan ilimin bai da kima a wajensu. Ko kuma da ya kamata ku cicciɓo da iliminku da addininku ku cusa shi ya zama yana da kima, ba ku gane ba kuma. To shi yasa za su yi ta yaƙanmu su ta cusa mana bala'in da suka ga dama mu ta kuka muna wayyo Allah mun gane ina ne illa take. Ba wani yaro da zai wani mai da hankali yanzu ya ce wai bari ya haddace Qur'ani ya iya kira'a da ya iya kaza saboda in ya gama zai samu me zai samu in ya gama me zai samu, sai ka ci sa a wata makarantar islamiyya ta dauke ka. Ga malaman Qur'ani suna nan shekaru 40 50 60 su rubuta Qur'ani, sai mutum Bahaushe baki ya rubuta Qur'ani tun daga bakar Hannasi billahi alazim ya rubuta shi ko kuskuren watanni ɗaya bai ba saboda tsabar kwakwalwa da basira, amma a wajen waɗannan mutanen bai da ilimi. Ya haddasar da mutane Qur'ani bila adadi, duba Qur'anin na izu 60 daka da wajensa ba abin da bai sani ba, kullum akan ilimi yake ba rawa na Qur'ani, amma wannan ba ilimi ba ne kuma bai da daraja ba a rubuta a kansa. Ku riƙe wannan kwaji, lokaci na samartaka lokaci ne wanda yake mai matuƙar muhimmanci a rayuwar ɗan adam. Shi yasa nishaɗi
da kazar-kazar na matashi ya fi kwakwalwa mai ƙarfi da iya rike abu da ganewa a lokacin samartaka ya fi haƙuri da juriyar daurewa wahala sai an cimma manufa lokacin matasa ake yi sannan kuma lokaci na samartaka lokaci ne da ya fi wato mai da hankali a kan wato imitation kwaikwayo saurayi yanzu zai kwaikwayi abu duk abin da ake so ya yadu a duniya to a miƙa shi cikin duniyar samari yanzu zai yadu ɗabi'ar da ake yin ta a waccar ƙasar ana jefota cikin samari suna ɗauka to abin zai yadu kuma zai samu karɓuwa ana tabbatar maka shi yasa su abokan gaba suka karanta mu suka san mu sun karanta yaranmu ba wai dan sun iya yaranmu ba suka zo suka karanta yaranmu suka karanta ƙur'anin nan suka karanta hadisin nan suka karanta al'adunmu suka karanta kaza kowa ya sani ku je ku karanta orientalist al-mustashriqun su ai orientalist what the meaning of orientalism sun shigo ne malamai ne na addini amma ba musulmi ba ulama'ul lidini laysu bi muslimin mutum ya je kasan larabawa ya haddace qur'ani izu 60 da qira'at yanzu a cikin orientalist din akwai wanda wallahi yayi rubutu wa qur'ani irin abinda musulmi bai ba amma a cikin rubutun sai yana faɗa yana cewa qur'ani abokin harka ta ce amma ba na son sa in larabci ne sun iya in shiga nasri ne sun sarrafa shi sun iya sun san yaran mu sun zo cikin mu sun karanta al'adunmu da ɗabi'unmu sun gane areas of weakness namu ina ne in an dake mu mun daku ina ne kuma za a sha wahala kafin a karya mu ta ina za a shige mu a yi nasara a kanmu da wuri ta hanyar samarin mu matasanmu shi yasa sai ka ga saurayi matashi babu labarin addini a cikin sha'aninsa gaba ɗaya suka so su shuka sharri a cikin zukatun samari don su haramta mana ni'imar wannan addini su haramta mana alherin da manzon Allah ya zo mana da shi ina yin wasiya wa ƴan uwana matasa mu riko da shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallama mu koyi da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Abdullahi dan Umar yana cewa man kana mustannan falyastanna liman qad mat duk wanda zai koyi ya ko matasa yayi koyi da waɗanda suka mutu yace ulaika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallama wannan ayare na addini yare na shari'a kai koyi da sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama خير هذه الأمة سوني مفيا الغير ودنا الأمة زكاة سو سكا فنقوا بين الله سكا فقوا زلفين إليني سكا فقوا كرنشين تكلزي الله نيزا إيس دنس نما أبو كنان النبو محمد صلى الله عليه وسلم كما سزمن سو ما صدقون الدين الله يتي فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم ku yi koyi in za ku yi koyi ya ku matasan al'umma shabab al-islam ku yi koyi da hanyoyin waɗannan ku yi koyi da shiriyarsu ku yi koyi da addininsu ku yi koyi da ɗabi'unsu fahum ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallama kanu ala al-huda al-mustaqim sune sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna kan shiriya hanya wacce take ta shiriya mai gaskiya yace na rantsa muku da ubangijin Ka'aba tarihi ya rubuta mana ya tabbatar mana tun daga farkon rayuwa har zuwa yau irin abinda matasa na ƙwarai suka yi na wa musulunci suka yi riko da imani ingantacce suka kauce wa duk wani abinda ba nasu ba suka yi riko da nasu suka yi riko da manhajullah suka yi riko da shar'ullah manhajin Allah tsarin rayuwa na Allah da shari'ar Allah shi yasa manzon Allah ya ba su wata kariya ya musu wani gini na musamman ga ladabi annabi ya ladabtar da su da ya ga wani yana yin wani abu ba daidai ba yanzu zai tsawatar ya dora shi ce kai fiti muku yanzu waye ne zai dora kai ce kai fitin tunda an cire maka ganin darajar kowa mutum zai iya fitowa ce ba ubangiji sai ce na kaza mutum zai iya dakan kirji ba wanda yake hana shi zai yi abin da ya ga dama ko ya addini ko kare addini ba maganar ubansa ko uwarsa ko malaminsa ko makocinsa ko wani mutane suna rayuwa cikin hurriya freedom sai abinda mutum ya ga dama zai yi annabi ba haka yi ba shi kam ya nuna wa manya ya kamata su jawo matasa kusa da su kuma su tsoratar da su idan sun yi ba daidai ba wata rana annabi zai tarar da wasu sahabbai suna jayayya akan kaddara wancan yafi zuwa wata ayar yace kaza wancan yafi zuwa wata ayar yace kaza suna ta jayayya da ayoyin Allah wannan yace kaza wannan yace kaza abba ai annabi yazo malan ransa a bace fuskar sa ta canja sai jaja war yace bi hada umirtum da wannan aka umarce ku yana zuwa abin da yake musu yace wannan jayayyar da shi aka umarce ku shi nake ku yi kaga fadan manya kaga jan kunnan manya aw bi hada bu'itum da wannan aka turo ku ku rinka daukan ayoyin Allah ku buga waccan aya da waccan da waccan aya yace to wallahi wadanda suka bata cikin al'ummomin da suka gabace ku da irin wannan hanyar suka bata da jayayya addini da wasa da ilimi yace sam na hana yace unduru ila alladhi umirtum ko unduru alladhi umirtum bihi ku aiki da shi ku duba abin da aka umarce ku da shi ku aiki da shi muna kira ga samari ku duba abin da aka umarce ku ku riko da shi kada ku biye wadancan mutanen wallahi halakar da ku za su ba ka da maki irin makiyin da zai raba ka da rahamar Allah wata rana wani jahili cikin jahilai shi ma yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya rabo na ganima kawai sai ce hadhihi qismatun ma urida biha wajhu Allah wannan rabon da akai ba dan Allah akai ba annabi ne yake san fa sai ce wannan kasan da akai ba dan Allah akai ba tab sai a kunnan wani sahabi sai ce wallahi sai na ga annabi yace wallahi sai na ga mai kaji kaji ya manzo Allah wancan ya ce wai baka yi adalci ba annabi ran sai baci ya kalle shi yace man yadil idan lam adil wai zai adalci idan ban yi adalci ba kaga tarbiya wato da lafazin da uslubin method din da yake gaya musu yake nuna maka tsawatarwa yake a wata riwaya yace idan Allah da annabi ba su yi adalci ba wai zai adalci a duniya yace ku rubu da wannan mutumi wannan yana da mutane yana da ƴan uwa za a samu tsatso a zuri'arsa za su zo da nuna tsananin riko da addini in ɗayan ku ya ga yana yin sallah sai ya rena sallarsa akan sallar shi wannan mutumi azumi idan ka ga yana yi sai ka rena azuminka akan azuminsa yace wallahi ga iya karanta qur'ani a bakin su amma qur'anin baya wuce makogoran su kina akwai waɗanda zahiri zaga Allah suka nuna muku amma wallahi ba Allah bane a shanin su yan kun gila ne ma'aikatan wasu ne shirri ne a cikin zuciyarsu shi yasa ke yamrukuna min al-islam kama yamruku as-sahmu min ar-ramiyya suna fita daga cikin musulunci kamar yadda kibiya idan an harbi dabba take fita put daga cikin dabba ko jini babu in dabba ta harbu da kibiya kibiyar ta fasa cikin ta wuce in ka duba zaka ko digon jini babu saboda tsabar gaggawa to wadannan mutanen kamar haka suke fita daga cikin musulunci ya ku yan uwana musulmi kaucewarsa wato matasa kautarsa da su daga hanya a mai da su mutanen banza a mai da su ƴan shaye-shaye a mai da su ɓarayi a mai da su ƴan ta'adda a mai da su kaza yanzu jiyan nan a rediyo ana bayani a wata unguwa cikin unguwannin nan na Kano aka je aka kashe wani bawan Allah ɗan vigilanti mai ƙoƙarin samar da zaman lafiya da tsaro a cikin unguwa haka kawai wasu kai kwamba suka kashe shi saboda yana hana idonsa bacci yana hana masu ɓarna-ɓarna an bi an kakkama wajen mutum sama da goma a rediyo wannan karara a Kano aka faɗa ba wai wani abu ne koyayye ba ɗan jarida yake tambaya yake cewa suwa suka zo belinsu mutanen unguwar nan haduwa ba suka yi ta sallah suka yi ta addu'a suka raba shinkafa da wake suka ce Allah tona asirin wanda suka kashe wannan bawan Allah dan a rage barna Allah ya fara bayyana musu da tattafi wallahi alazimu malam sai suka ce ƴan siyasa ne su ne suka je suna kokarin belinsu suna ciro su jiya da daddare a rediyo ana faɗa ƴan siyasa ne mutanen da ake tuhumansu an yi kisan kai amma wai ƴan siyasa masu neman ƙura'a su suka shiga suka fita suke ƙoƙarin su yi belinsu to ga wani saƙon shi ma sai ku je ku tattauna a kansu ƴan uwana musulmi matuƙar muka bari aka ƙwace mana samari a hannunmu to wallahi tallahi ƙarfinmu ya tafi shi sa ƙoƙari ake yi a raba su da hanyar ƙwarai don a jefa mu cikin haɗari ba abin da yake tada hankalin iyaye yau irin matsalar tarbiya ka haifi da yazo ga gare ka kana naka na waje suna yi wayan nan da ka bashi da ka sai masa anan yake iban tarbiyoyi masu yawa na barna na barna na banza kana yi yana yi kana salatin annabi kana zikiri kana tuba kana neman Allah ya tsare maka duniya tana kokarin halakan maka da ƴaƴanka iya gurgurdan kulawanku da ƴaƴanku da matasanku wannan shine kuma za ku samu kyakkyawan ƙarshe a matafiyarku a gwamnatinku a zamantakewanku a kasuwancinku mun yi bayani cewa daga cikin abin da matiya suke da shi akan matasanmu a nan musamman jihar Kano nan shine abin da shafi harka ta kwaya din nan an yi lokacin da lissafi kididdiga din Najeriya karafkatar babu inda aka fi shan kwaya matasa suke shan kwaya irin Kano an yi wannan lokacin ku je NDLA su gaya muku lissafin kididdiga shan kwaya na fitar hankali inda aka fi cinikin kwaya waye Kano me yasa sai Kano me yasa sai Kano saboda kuma madawa ne kuma daga cikin hanyar da za a yi a fitar da ƴaƴanku daga kan hanya ta kwari shine a ba su kwaya su sha a nan garin fa gosulo kurin za a yi magariba insha'i billahi azim yara za su iya cire wuka su billahi layi mota ana bi ana alin kawo wayar ko mu fasa ma ci a garin nan ana yi har yanzu na faɗa na maimaita malamai suna ta faɗa akwai layukan da ba sa biyuwa a nan garin wasu unguwanni da layukan ba sa biyuwa saboda akwai matasan da suke fasa cikin mutane suna karban waya har yanzu in ka same su ga dan kwaya ne za su sha kwaya saboda an tsananta ba sa iya cin jarrabawa an lalata kwakwalwarsu ya za a yi su zane jarraba su shiga jami'a to ba za su taɓa zuwa jami'a ba jami'a kuma tana da tsarinta sai ka ci adadi kaza za ka shige ta in ka shiga ma sai ka ci kaza za ka fita to ɗanka da aka mai da shi ɗan kwaya ka gaya mu ya za a yi jami'a karatu ɗaya kenan ɗanka da ya zama ɗan kwaya yaya za a yi ya yi tunani ya shiga kasuwa ya iya jura ya iya juya 5,000 ta koma 7,000 ya za a yi ɗan kwaya ɗanka da aka koya masa bin mata ya za a yi ya iya ajiye kuɗi ya yi tattali ya za a yi ya zama malamin addini ya za a yi ya zama mutumin kirki tunda kullum yana rayuwa ne a cikin mutanen banza akwai yaran da fa a Badala suke kwana a Kududdufi suke kwana ƴaƴanmu ne musulmi kwaya kuma an san tsayayyun mutane masu da kwayan nan a cikinmu an san dilolin kwayan nan su kawo a kama su ɗauki lauya a yi ta tafka shari'a ko su kada gwamnati ko a kada su kawo kuma a siya su sun bi hanyoyin da za su bi don su samu a kan saban Allah malamai suka ce duk lokacin da rayuwar bawa zuciyar bawa ta yi baki da saban Allah to ba za ka taɓa karɓan kyakkyawan abu ba su matasanmu suna buƙatar faɗakarwa suna buƙatar nasiha suna buƙatar mu jawo su jikinmu wallahi mu jawo su jikinmu mu tsuna musu daidai sai ne in sun fi ƙarfin baya yadda za mu yi yanzu yau a cikin matasanmu musulmi akwai waɗanda suke sukan addini dan uwanka ne zai zo ya fada da kai akan wai kai dan kai addini kai an ce ma addini haka kai ne zaka takura rayuwar kai kaza akwai wanda aka ce sallah ce baran ni ba addini ra'ayi ne haka wannan lafazin ya fada musulmi baran ni ba addini ra'ayi ne ku shiga Facebook ku duba ku gani ƴaƴanku musulmi matasa subhanallah mutum ya fito yana zagin addinin Allah ya zagi addinin Allah ya zagi masu addinin Allah musulmi ne in ka duba sunansa ka duba a profile ɗinsa ka duba inda yake karatu ka duba musulmi ne ya shiga group ɗin cikin masu fara da addini da ya ganka mai addini yana bakin ciki da kai saboda yana ganin ɗan takurawa ne kawai daga cikin hanyoyin da suka bi suka samu dama suka lalata mana matasanmu shine zaman banza aka riƙe aikin aka ƙi a baya aiki ya zama sai na wane da wane billahi azimu ajanda ce ko ka sani ko baka sani ba za ka wayi gari kana yi wasu aiki sai mutum ya zo ya hau kujera ya samu dama ya kare shekarunsa bai taimaki mutanensa ba yana gama sai a ture shi a dauko wani makiyinsa sai a tashi kuma a iya shekaru hudu ko uku da zai yi zai cika ma'aikatar da 'yan uwansa sai kun shekara 50 ba ku iya zare su ba kai kuma ka dibi naka shekarun kana nan baka da tunani kokolo kamar ta majina baka da hankali baka taimaki al'umma baka taimaki kowa ba sai bala'in sata gafiya fera baka da aiki sai jido ka saci kudin kuma ka dawo cikin lalatacciyar al'umman da ka taimaka wajen lalacewanta kuma wai a cikin ta za ka kashe kudin su da ka hana su aikin ka hana sana'a su za su hana ka jin dadi da wannan kudin da ka sato duk wanda ya bar matashi ya lalace bi lalace su za su rinka tsare muku hanya suna dukan ku ba ga abin da ke faruwa nan ba ku duba galiban masu zuwa suna kama mutanen nan suna kidnapping yara ne kanana under age teenagers wani ma dan shekara 17 wani dan shekara 16 wani dan shekara 20 wani dan shekara kaza ba kauye fituk ba boko ba addini saboda bai karatu ba bai san komai ba an same shi an bashi bindiga ayi tiniki da shi ya je kama wani a ba da naira miliyan 10 shi kuma a bashi 650 kararar suna faɗa kuna ji su din da suke harbin suke riƙewa suke ɗaurewa ba su suke samun kuɗin mai yawa ba akwai masu samun kuɗin masu yawa a gefe suke business ne amma me yasa ba yi da abin da zai da yawansu an tambaye su suke ba su sana'a aiki ya gagara tunanin taimakon kanmu da 'yan uwanmu ya gagara kowa ya samu ta kan shi yake yi duk yanda kaga yaro a garin nan yana shaye-shaye yana shan kwaya yana kaza yana kaza in Allah ya sa da idan ka duba zaka ga dan musulmi ne dan cikin gari ne akwai wanda ba musulmi ba muna zaune da su ga cikin anguwacin ku shiga cikin su za ku ga wani yana tangal-tangal ya sha kwaya a cikin su kowa yana bakin kofar shago da gajeren wandansa yana neman na arziki kuma galiban in kaga wanda ka ganshi da bindiga din ya sace wani ko zai harbe wani ko zai kashe wani insha Allah ta'ala zaka ji an ce musulmi ne an tambayi wani ma an yi hirar shi yace shi ba ya sallah amma dai shi musulmi ne ya iya karanta fatiha ce wallahi bai iya ba kuma wallahi bafulatani ne dan musulmi a daji aka haife shi me ya jawo sakacin da al'umma ta yi akan matasanta ba a mai da hankali akan su ba ku je ku ga inda suka damu da matasan yadda suke musu aiki riƙen su suke yi suna taimakon su tunani na ɓangarori da dama a buɗe musu hanya su ga damu yau yi karatu a sauƙaƙa me za zo aka bauta dokar da ba ta Allah ba a tsananta kowa ba shi matsayin sa mana wanda ya ci kredit kaza ya shiga bangare kaza a jami'a mai kredit kaza a mata karatun sa na kaza wanda ba su iya ba a buɗe musu makarantu ya rotattu su zai karatu amma ba shi ba yaro sai ya zana jan sau bakwai ya yi jan bai ci ba yaro ya fi layin jami'a yana nema sau biyar sau shida yana zaune yana jira ba za ka samu shiga ba sai kana da hanya su kansu jami'an suna kukan suna son su ɗauki ɗaliban babu funding babu wadatacciyar dukiya da za su iya ronin jami'ar babu wadatacciyar lecture hall babu wadatacciyar theater babu wadatacciyar kaza ga al'umma ana ta haihuwa amma ba yanda za a iya rike su da haka dole su zauna a gida babu zuwa kasuwa babu zuwa jami'a babu gona a Kano ko babu gona a kaza babu kudin taki babu kudin noma to me zai yi sai ya dauki bindiga duk wanda zai yi shi aikin banza dauka zai yi ina zamu bai zuwa masallaci shiga tsakanin iyaye da yaya duk lokacin da uba ya bari an samu rata tsakaninsa da yayansa to shi ma wannan wani dalili ne na kokarin ya kasar biyan yayanka kada wani ya bari akwai shamaki tsakanin sa yayanka kira yayanka kusa da kai a wannan zamanin billahi azim tuwo na mai na ake ko ya fan dare ko ya mishi kira shi kai masa nasiha ka ce mai ka rufa mana asiri ka zauna lafiya mu zauna lafiya me kike bukata a nuna masa daidai idan baka kira shi ka ba shi shawara ba a matsayin ka na ubansa ai wani dan banza zai kira shi ya ba shi shawara a matsayin sa na makiyin sa ya kira shi ya ba shi abin da bai kai ya kawo ba ya zama abokin gabanka akwai wanda ya nuna gidan ubansa ya ce ga can gidan ku je ku yanka shi ku kashe shi shi ya kai abokanin gaban gidan ubansa me yasa saboda uban ya bar fajuwa tarbiya ta lalace da ya iya daraccin mutane su je su kashe ubansa ku ja yayanku kusa da su da mazansu da matansu musamman 'yan mata ku rinka shawara da su ku rinka tattaunawa da su ku samu tabadul hubbi dan kai san kana kaunarsa ba wai ka haife shi kawai ka rabu da shi ba ya je ya mun du yaro da ka gani ko dai ka ja shi ko wani ya ja shi shine kawai ɗaya biyu ne ko ku ja shi ku sake masallaci ko ya tafi aikin banza ko a matsayin ka na ubansa ka kira shi ka taimake shi ko kuma mutanen banza su kira shi su hada kai da shi su yaɗe ka shine abin da ke faruwa yan uwana babban abin da zai taimake mu akan kulawa da matasanmu da 'ya'yanmu shine mu sa musu tsoron Allah a matakin farko ka nuna masa ba karfin ka zai ji ba tsoron ka zai ji ba ya ji tsoron Allah kai ma Allah kake bi kai ma Allah ya fi ka kai ma zaka mutu ka nuna masa tahammulin mas'uliyya daukan nauyi ya kai wani inda mutu fa kai zaka rike gidan nan ya kai wani in baka je ka nemi arziki ba niyyar gajiya ta zo mun shekaru ya zo mun ba da albashi kudin pension na ba zai iya rike ku ba in baka je ka nemi ba zai rike kannanka zaka so ƴaƴan kannanka su fada cikin talauci da wahala fita ka je ka nemo ka zo mutumin kirki kar ka biya wadancan masu shaye shaye ku nuna musu Allah su ji tsoron Allah a matakin farko kiza a manzo Allah ya kira Abdullahi dan Abbas wata ne yace ya gulamu ya kai yaro yace fadillah yaro ne fa karami dan a nuna ma muhimmancin dasa wa yaro sanin Allah yace ya kai yaro ka kiyaye Allah fa ko ka kiyaye Allah fa shi ma Allah zai kiyaye ka in ka kiyaye Allah zaka same shi kusa da kai idan kuma ka watsar da shi fa zaka same shi nesa da kai da ƙarshe abin da nake gaya muku shine babban abin da zai kubutar da mu bayan wannan shine mu karanta tarihi na musulunci yaya magabata suka kula da yayansu yaya suka kula da matasansu suka yi kokari suka raba su da kiyayya ta addini da sauransu in mun karanta tarihi wannan zai taimake mu kware da gaske da ƙarshe ya ku yan uwana ina kira ga remu gabaki daya mu yi kokari mu daga hannunmu mu miƙa wa ubangiji tabaraka wataala mu nuna gajiyawar mu mu fatsananta addu'a akan bala'in da yake fuskantar duniya wannan annoba ta cuta da take shiga kasa-kasa tana yawa tana kashe mutane kaji an ce coronavirus ta kama China mutum dubu kaza sun mutu ko suna asibiti ko suna kaza suna kaza ciwo ne fa da ya fi karfin duniya wannan ita ce wato annobar da take ta duniya gaba daya ba annobar jiha daya bace ba annoba ce kuma wacce take mutum ɗaya idan ya kamu to kowa zai iya kamuwa da shi wataƙila ta hanyar gaisawa da shi wataƙila ta hanyar numfashinsa wataƙila ta hanyar miyaudinsa wataƙila ta hanyar jininsa wataƙila kaza kaga ɗan adam ɗan uwanka sai ka saka kanka a cikin gulab gaba ɗaya ka rufe kanka cikin kwalba za ka yi masa magana saboda Allah ya jarabe shi da wata cuta China sun yi abin da suka yi wa Allah a wannan shekaru a wannan lokaci a tarihi a bincike banda kasar Burma Obama babba inda ake cin mutuncin addinin musulunci da musulmai irin kasar China Allah ya gane musu azaba a cikin su amma ita annoba Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron saukar fitinar da in ta sauka ba wanda zai suka zalunci kadai zai shafa ba idza ja albala'u ya ummu salihu wassalihu da na kirki da na banza bala'i game ya yake da shi to wannan annoba fa tana faya tuwa fa tana faya tuwa fa ta shiga cikin Masar, Misr, Egypt, ta shiga Kuwait, ta shiga Iraki, ta shiga kaza, ta shiga kaza. Kasashe fa hatta kasashen musulmin yanzu annobar ta fara ratsawa. Yau a wannan satin Saudiya ta kafa doka kar kowa ya fice shiga mata kasanta gaba ɗaya duniya ma. Ba umra fa in wannan bala'in ya kai har aikin hajji ba har aikin hajji ma ba za su bari a je ba. Ba fa umra. Kaga wannan economically hatta a gudanar harkar tattalin arziki wannan ciwon zai iya mana tasiri dan yanzu akwai kasashen da sun gama rufewa ba a ma shigan su babu kasa mai abin tausayi irin Najeriya har yanzu kowa ma da rayi ke kawai sai dan abin da ba a rasa ba wallahi alazim nake ga muku hatta waɗanda ake zargin suna da cutar kana kallon su zaka suna sauka a jirgi sun taho daga kasa kaza an koro su za su zo sauka nan gurin shi dan Najeriya sharrinsa indai zaka bashi kuɗi to komai za a yi ina shaida muku idan aka bari Allah ya kiyaye cutar nan ta shigo Najeriya Allah ya kiyaye to barnar da za ta yi a nan fa ya fita China dan China sun fi mu ci gaba sun fi mu wayewa ta ma shigo yanzu yau din nan ministan kamar yadda nake gani a kafin yaɗa labarai ministan lafiya yana faɗa cewa an samu wannan coronavirus din ta sauka a Lagos ta halaka mutum guda to kuma galiban irin waɗannan fitintan ɗin sun zo sai ga Lagos, Abuja, Kano su ne manyan jihohin da haka zan zo su yi ta barna kuma mun gani ko da daga lasafi ba ɗinnan ku duba ma'anar Aminu Kano babban asibiti ƙwararrun likitoci waɗanda suke on top manyan da ta shiga dubai da ta yi mana barna ta kashe likita ta kashe masu taimakon likitocin yanzu yanzu ne abin zai zo ya yadu mutuwa 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 to duba China ci gaban su a sati ɗaya sun gina asibitin da za su kwantar da mutum 10,000 a lokaci guda a sati ɗaya suna da wannan ci gaba da wannan wayewar da tattalin arziki da arziki da dukiya duk sayayya ku da kudin ku da komai da sauran su a China kuke amma China har yanzu ba su samu maganin coronavirus ba babu America babu England su ma din wani dan uwana fa dace a boye fa wannan cutar tana penetrating fa tana ta shiga to me zamu yi sai addu'a dan mu kan wallahi alazim muna da rauni in akwai ma magani da dama dama to ba magani mu roki Allah mu kira ga gwamnatin mu ta sa tsaro a airport ta sa tsaro a bodoji ta sa tsaro da duk inda baki suke zuwa duk abin da gwamnati suke bukata na amfani na jin dadi akan kudi ko na makamancin wannan a duba lafiyar al'umma shi fa komai muhimmanci in ya kamata a dakatar a dakatar a tsayar a tsayar a sa ido dan wallahi idan muka bari cutannan ta zo ta fada cikin mu to sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma wannan abin da yake nuna mana abin da annabi rahama yake fada idan karshen zamani yazo Allah zai jarabe mu da cututtukan da ba a taba yin su a da ba kuma ku turoban Allah a tawhala Allah ka yayi mana muna bada umarni muna bada shawara don Allah malamai masallaci limamai a ta addu'a a ta salatin annabi a ta karatun alqur'ani ai ta addu'a Allah yayi mana wannan bala'i wallahi idan ta zo ba za mu iya jurewa ba ba za mu iya ba kasashen da suke cigaba ma suna jin tsoron wannan abun tafi karfin su ba yadda za a yi ba magani har yau mu yi addu'a Allah ya yi mana wannan bala'i su